أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضى عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير. وبعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا هدوء وتنتر وترمضان هجر النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 21 a watan 2 Februari shekara ta 2026. Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan yammaci a cikin masallacin Ubay ibn Ka'ab da ke nan unguwar Ayagi yan kifi karamar hukumar Gumel jihar Jigawa a tarayyar Nigeria, a inda muke gabatar da tafsirin Ramadan, kuma muna cikin suratul Nisa'i ne. Mun yi darussa uku a baya. Mun fara darasin da ya gabata ne na uku da faɗin Allah maɗaukakin sarki game da abin da ya shafi tarbiyya wajen ƙasadul khairi, nufatar alkhairi li kullin nasi, ga dukkanin mutane, almu'addi ila tuma'anina, wanda wannan yake bayuwa zuwa ga samun nutsuwa, wa irshadul uquli ila taqdiril umur ko ila taqdiril umur, da kuma nusantar da kwakwale hankula zuwa ga in abubuwa sun zo ka gwada, musamman gwajin wannan abin da za ka yi ma wani, kai in an maka za ka ji daɗi, to ya zama kana da irin wannan wato ma'auni ɗin. Wannan yana cikin faɗin Allah ta'ala da ya ce wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan dha'afan, mutane su ji tsoron al'amarin marayu ta yadda su ma ai suna ji wa kansu tsoron inda za su rasu a bayansu su bar ‘ya’ya ƙanana raunana khafu alaihim, suna jin tsoron a kansu cewa kar su shiga wata irin rayuwa mara kyau. To falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida, lokacin da aka musu wasiya ga marayu ko lokacin da shi ne mamacin ya zo mutuwa zai yi abin da ba daidai ba akan dukiyar da zai bar wa marayu, to su dai wanda suke tare da shi ko ausiya'u din ko wanda suke tare da shi su ji tsoron Allah. Walyaqulu qawlan sadida, su faɗi magana daddaɗa. Walamma amarahumullahu bizalika zajjarahu, lokacin da Allah ya umarni da tsoron Allah akan cikin al'amarin marayu, sai kuma ya tsawatar da mutane min akal an akali amwalil yatama, game da cin kuma dukiyar maraya din, ba can ba ka kyautata wajen a bar masa nasa, to in an bar masa nasan ya shigo hannunka kai kuma, to kai ma Allah maɗaukakin sarki ya tsawatar. Wa tawa'ada ala zalika ashaddal azab, har ma yi alƙawarin matsananciyar azaba ga duk wanda ya ci dukiyar maraya. A inda yake ta innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zuluma, duk wanda suke cin dukiyar marayu da zalunci to ba komai suke sawa a cikin cikkunan su ba sai wuta, da sannu za su shiga sa'ira. Hadda mai inda muka rufe darasin da bayani taqsimi tarika, yaya kuma za a raba gadar da aka bari. Wa min ahammi ma darasnahu, yana daga mafi muhimmancin abin da muka karanta fi ma sabaqa, shin abin da ya gabata, au ba alqur'anul karimi ba abal quyudil jahiliya wa nabazaha. Allah subhanahu wataala alqur'ani ya bayyana wasu dabaibayi da aka yi wa gado a jahiliya, sannan kuma aka watsar da su da zuwan musulunci. Na farko shine hirmanul unsa wasagir at-tarika, haramtawa mata da ƙananan yara gado, inda mun ji suna cewa la nu'diya sahama liman la yarkabul farsa, cewa mu ba za mu ba da gado ba ga wanda baya hawa doki ya yaki. Wasani abu na biyu tarkul idrari fil wasiya, shine an watsar ko an tsoratar gabarin cutarwa wajen wasiya, kar ka yi wasiya da za ka cutar da magadanka, ko kuma kai da aka yi maka wasiya a hannun a yaran a hannunka, to kada kai abin da aka cutar da su ko ka cutar da wato dukiyarsu. Fala ya juzu lil muti al isa bi akthara min thuluthi, bai dace ba ga wanda zai yi wasiya ya yi wasiya da abin da ya haura thuluthi a cikin dukiyarsa. Wa nabda al yawma bi bayani ahkam al qism al thani, to yau kuma za mu fara da bayanin ahkamil qism tsani hukunce-hukunce na yanki na biyu fil warasa dangane da abin da ya shafi wato gado wai qulu rashidu rida rashidu rida a tafsir al-manar yake cewa lamma faraga min bayani fara'idi umudin nasabi lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kammala bayanin ginshikan dangantaka nasaba da take sa ayi gado fil qarabati wa huwa al auladu sune yaya wal walida wal walidun da kuma mahaifa wa qaddama al ahammu minhumma kuma da ya tashi ya gabatar da wanda suka fi muhimmanci a wajen neman gado min haythul haja ta hanyar buƙatuwa ila al mali wajen buƙatar dukiya a tarika da aka bari wa hum al auladu sai fara da yaya su suka fi buƙata dunal ashraf banda manya wa hum wato al waliduna sune mahaifa shi babba a karan kansa ma an ka bai zace ba komai yake masa dadi ba yanzu da abin da yaro yake bukata shi baya bukata shi ko yaron komai kankantar sa yanzu yake bukatar makaranta shi gaba ɗaya ma rayuwar yanzu yake bukatar a dasa masa ido to sai Qur'ani sai fara da wato kananan yara sannan mahaifa baina fara'idul zawjain to bayyana to da yayi wannan yanzu a baya to yanzu kuma zai bayyana wato wajibin da yake tsakanin ma'aurata wa huma fil martabati thaniya wannan shine a mataki na biyu li'annahuma domin su ma'aurata sababun li husul al auladi ai sune ma musabbabin samar da yaya wa sababu abinda ake shi ko musabbabi inma yuqsadu li ajali ghairi ana amfani da shi ne ba dan shi ba dan akai ga wata bukata ta wani sa kaga gwari-gwari wayarka kana amfani da ita ne ba dan waya ba dan wanda zaka kira ka gane wannan yanzu ita musabbabi ce yawa to zaka sai aka fara maka da yaya da iyaye sune aula yanzu aka zo da kuma ma'aurata su ma'aurata sune musabbabin samun yaya to zaka sai aka biyo da su daga baya amma su asali ba sune masu ba cin gado za su yi ba a musabbabi ya ka cin gado inda baka aure ta ba dai misali ba cin gado amma shi kudin tunda ka riga ka haife shi kawai akwai gado gado ya shiga tsakanin ku mahaifinka tunga ya riga ya haife ka akwai gado a tsakanin ku to zaka sune fil martaba ta bi ma'aurata li'annahuma sababun li husul al auladi was sababu shi ko musabbabi inma yuqsadu li ajali ghairihi wal musabbab huwa al maqsud abinda aka yi sababin sa shine maqsudul li zati fa qala azza wa jalla sai Allah yake fada a ayatu 12 aran mamalan umar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد
حكا
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
من السماء سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم kuna da rabin abinda mata yanku suka bari idan matar ce ta riga mijin mutuwa wanda su a tsarin mata ba haka aka so ba yawwa ita take so ta ci gado to kuma idan abinda bata sani ba shine kaddara abinda bata sani ba shine ajalinta ya riga naka to in ta riga ka mutuwa walakum nusfu ma taraka azwajukum kuna da rabin abinda matanku na aure suka bari amma da sharadi illam yakul lahunna waladun idan ba su da da wannan dan da naka ne ko ko bazawar ka aure ka zo da danta kana da agola to in tana da shi to yanzu fa ya ta da kai daga wannan rabin fa in kana lahunna waladun in ya zama matanku ko matakka da tarar su tana da da falakumur rubu an samu naqal dama shi naqal iri biyu ne akwai da za a maka hajabun a kare ka daga cin wani gado mai gwadi a mai da kai mafi na ƙasa akwai kuma ma isqadin da za a sanar maka abin saboda wani kai an kore ka da ba wani da za ka samu to yanzu wannan shi miji abin da ake masa isqadin ake masa a abin nan eh naqalu ake masa na a cire shi daga wani hali zuwa wani hali inda matarsa ba ta da ko nasa ko na waninsa tara su tana da miliyan goma kawai yana da garantin miliyan biyar tasa ci amma yanzu tun da tana da ɗa ko da ɗan nasa ne ko na waninsa to yanzu ya koma rubu'i miliyan biyu da rabi kaga biyar ta sake raguwa yawwa to shi ne rubu'u ma tarakna min ba'adi wasiyyatin wannan kuma fa duk sai bayan in ta yi wasiyya to an fitar da wasiyya da ta yi audainin ko kuma akwai bashi a kanta an biya masu binta bashi ay min ba'adi qaba'id daini bayan biyan bashi wanda yake alaihinna aw in ba'i wasiyatin ko kuma zartar da wasiya da ta yi ta a cikin dukiyarta to haka husina wanda suka yi wasiya biha kuma minas sulisi amma dai kada ta haura sulisi ɗaya bisa ukun abin da ta bari to sai a koma kansu aka ce walahunna su kuma matan in yanda suke so suka samu ka mutu ko arrubu'u to su rubu'i suke da su a karan farko kai halinka na karo na biyu su ne nasu na farko yawa kullum baya da za a daidaita ka wajen samu wajen bayarwa da ita saboda kai matsalolin mas'uliyar da take kanka ba ta kanta na ba mu misali ko kanwarka ce aka raba gadon aka ba ku ba dai an baka duk miliyan hudu ba an baka biyu sai ka zo kana neman bashi a wajenta kuma aka biyo sawu nakan da su aka cinye to Allah saboda ya fi kowa sanin dan adam in yi tsari ka bi shi kawai to da aka suna da rubu'i mimma taraktum na daga abin da ku mazan su kuka bari illam yakul lakum walad in ya zama kuma ba ku da yaya in baka da ɗa ka mutu to za ta samu ɗaya bisa hudun abin da ka bari wannan dan zakaran aw unsa aw waladan ibi aw walada ibni min hunna wato wannan dan da namiji ne ko mace in ne kana da an tashi shi daga cin rubu'i da ne ko dan jika ne daga wajen su ne ka haifa ka samu wannan dan ko zuwa suka suka tarar da shi a gidan to su za su samu rubu'i mutukar ba ka da da ba ka da jika fa in kana lakum waladun amma idan ya zama kuna da ɗa to falahunna tsumuni to sun tashi daga cin rubu'i sun koma tsumuni shi ne ake cewa tsumunin ta kaba a Hausa kuma shi aka fi sani kawai gaba ɗaya makawai daga mutum ya mutu ake tsumunin ta kaba ba tunanin cewa yana da ɗa rubu'i za su ci ko ba su ɗa ne za su tsumuni to wannan shi ake cewa tsumun mimma taraktum na daga abin da kuka bari haza nasibun ma alwaladi wannan shine rabo in ya zama kana da ɗa wa nasibun ma adamihi raban da in ba ka da ɗa tanfaridu bihi alwahidatu in ita kadai ce dai wannan za a bata minaz zawjati in ma su da yawa ne wannan din da za a ba su zai su raba wa yashtaruku fihi al-aktar min alwahida ka gani idan matan ba ɗaya bace dai a kansa za su yi tarayya wannan rubu'i din ko wannan sumuni din la khilafa fi zalika kuma babu wani sabani wal kalamu fil wasiyyati wad daini kama taqaddama da aka ce bayan wasiya da bashi kamar yadda aka yi ta maimaitawa ne in ana bin sa bashi shine farkon bayarwa sannan in yayi wasiya ita ce shine abu na biyu in kuma ma a gurin inda ake yake rayuwa sai an sai kasar da za a binne shi to ma shine abu na farko sai abin gurin da za a binne shi da likafani da za a yi masa min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wa yaqulu rashidu rida to rashidu rida sai yake cewa walamma bayyana jallat hikimatuhu lokacin da Allah da hikimarsa ta daukaka yayi bayani na ahkamal auladi wal walidaini hukunce hukuncen ya'ya da kuma mata da mahaifa wal azwaj yau muka ƙara da kuma ma'aurata wa kullu wahidin minhum yattasilu bil mayyiti wanda kowanne daga ciki da aka ambata maka dinnan yana da alaka da mamaci mubasharatan bila wasitati to yanzu kuma shar'a sai zai shiga fi bayani ma yattasilu bil mayyiti bi wasitati wanda zai kai ga maraya da bi wasitati wa huwa al kalala shine kalala faqala sai ce wa in kana rajul in ya zama mutun ne yurasu za a gaje shi a matsayin kalala wanda ba shi da kowa ya mutu ba mahaifiya ba mahaifi ba da shine kalala al kalalatu an yahluka halikun shine mamaci ya rasu wala yatruku waladan bai badda ba wala walidan bai bar mahaifi ba wala yarisuhu ik wa yarisuhu ikwatuhu li amnihi kawai wanda za su gaje shi yan uwansa ne na fannin wato mahaifiyarsa aw imra'atun walahu akun aw ukhtin yana da yan uwa ko maza ko mata ai min ummin kama hiya fi ba'dil qira'at wa ajma' al ulama'u malamai sun yi ijma'i ala anna al marada bil ikhwa abinda ake nufi da yan uwa huna anan al ikwatu li am sune yan uwa li amai yan uwa na bangaren wato mahaifiya bai za kana yurasu kalala in ya zama za a gaje shi a matsayin wanda ba shi da kowa laysa lil mayyit waladun wala walid ay la abun wala jaddun wala ibnun wala binil ibni ba dan dama dan jikawa wala bintun wala bintul ibni babu ya babu yar ya yadda wa in nazalu koda an yi kasan duk babu wa hadha hiya al kalala wannan shine kalala ko ita ce kalala kama fassara habi zalika abubakar as-siddiq radiyallahu anhu kamar da abubakar ya fassara wa qad hasala ala zalika al-ittifaq kuma an yi ittifaqi akan haka walillahi alhamdu yabo ya tabbata ga Allah to fa li kulli wahidin minhuma su wa innan dangin mahaifiyan da za su yi gadan kalala to kowane daga cikin su min al-aqi wal ukti dan uwa ne ma namiji ko mata kawai asulisu sunan ba li zakari mithl hadhil unthayni li kulli wahidin minhuma asulisu fa in kanu akthara min zalika in suna da yawa ay min wahidin fahum shuraka'u fi thuluthi to za a ba su thuluthi ne na dukiyar da wancan kalala din ya bari a ce su je su raba ay la yaziduna ala thuluthi bi yawan su kuma ɗaya bisa ukun dukiya za a ba su ba za a ƙara musu ba walau zadu anithnaini ko da sun haura mutum biyu wa dalla qawluhu faɗinsa da yake fahum shuraka'u fi thuluthi sai yake nuni anna zakaruhum wa umsahum zakarahum wa unsahu mazajansu da matansu sawa'un duk ɗaya ne li'anna lafazin at-tashrik lafazin shuraka'u da aka ce ya qattari at-taswiya yana ya kunshi cewa kenan daidai za su raba anan ba li zakari mithl hadhil unthayni mai tasallin manar yake cewa wa ammal baqi to abin da yayi saura ba da aka ba su ba da faradin haula'i ka gairihim ala qa'idati allati bayyana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi qawlihi to shi wannan sauran yana bisa qa'idar da annabi ya ce ilhaqu al fara'ib bi ahliha ku riskar da gado ga masu gadan magadan fama bakiya fali aula rajulin zakirin abinda duk yayi saura to mafi cancanta mafi kusa da wannan mutumin namiji aymin asbatul yatim a mayyiti rawahu ahmad Imam Ahmad ya rawaito wa Shaykhani da Imam al-Bukhari da Muslim wa gairuhum da wasu suma min hadith ibn Abbas daga hadithin Abdullah ibn Abbas wa inna ma lam yadhkur hadha fil Qur'an kawai dai wannan cewa fali aular rajul wannan Qur'ani bai ambata ba to amma kuma sunna tana zuwa ne ai dan ta bayyana abinda al-Qur'ani bai bayyana ba ko bisa ka'idar da Allah ya ce wa annabi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas mun saukan maka azzikira shine alqur'ani dan yace inna nahnu nazzalna azzikira wa inna lahu lahafizun to wa anzalna ilayka azzikira mun saukan maka alqur'ani sai fadi purpose manufa sai ce litubayyana lin-nasi dan kai mutane bayani gwari da yace allazi khalaqal mauta wal hayata sai ce me liyabluwa in baka san Allah ba to dama mun ce da aikin sa ake kasanin sa to shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa kafin ka ce dan me sai ce liyabluwa kun yazo da lamu ta'lil annama ba'da ha illatan liqul ma qablaha dan ya jarraba ku yaga ayyukum ahsanu amala. To kamar haka ne, wa anzalna ilayka dhikra, yace mannansa mun saukan maka alqur'ani kafin ka ce dan me tace litubayyana linnas, dan kai wa mutane bayani, bayanin na ma nuzila ilayhim, shi abin da aka saukan musu, wala allahum yatafakkaruna, dan su kuma da yake tunani su gaba abin bi sai alqur'ani. To haka idan ka ce kai kawai da qur'ani kai da kai dan kala kato, to ya zaka yi da wannan ayar da Allah ya ce mun saukan maka litubayyana linnas? Tambaya ta farko shine, an umarci da annabi da abin da bai yi ba, shi yasa kace babu? Allah ya ce litu bayyana, bai yi bayanin bane, shi yasa kace babu bayani? In kuma yayi da kace baka yarda da hadisi ba, to wanne ne bayani? Ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, dukkanin annabawa. Kuma suratul Ibrahim ina jin ko aya ta 4 ce, Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum. Allah ya ce bamu aiko wani manzo ba duk cikin manzannin da suka gabata, in ka san su komai yawan su, face shi manzan muna aiko shi da language din mutanen sa, yaran mutanen sa, bi lisani qaumi, kafin kai su bulle baka ce dan me nan ma sai zai lamu ta ali din, sai ce liyubayyana lahu, dan ya musu bayani. To kaga duk annabi da ma asali ma hikimar ma yazo a cikin mutanen sa da yaran su, dan ya iya isan musu sakon su fahimta, liyubayyana lahu. Ina gane bayanin shine ginshikin tafiyar sakon, sai Allah ce fa yadullahu man yasha. In yayi bayanin ne wanda Allah bai masa gam da katari ba, jiyan da aka yi da bayanin sai ya kiyarta, wanda kuma Allah ya masa gam da katari ya ce wa yahdi man yasha, sai Allah ya shiryar da wanda Allah ya masa gam da katari, dan shine al-azizu, dan shine al-hakim. Kuma mun sha fada tun da mun zo gaba, wato wata ayoyin na alqur'ani ba za ta fahimtu ba in baka yi amfani da hadisi ba, sai kai tabadan badama. Yanzu Allah ta'ala ya ce inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah, tabbas hakika iddigar watanni a fadin shekara a wajen Allah tabaraka wa ta'ala watanni 12 ne, 12 shahran tun daga lokacin da Allah ya halitta mai da kastai. To sai ya ce min ha, daga cikin 12 akwai arba'atun hurum, akwai guda hudu masu alfarma, watanni hudu a masu alfarma. To wannan cewa guda hudu masu alfarma, da babu wani umarni ko hani a cikin su, da ko ka san su ko karka san su baka da matsala. To amma matsalar sai Allah ya ce kada ku zalunci kanku a cikin waɗannan watannin masu alfarma. To tun aka ce karka zalunci kanka a cikin wata mai alfarma, yanzu da buƙatar ka san wata mai alfarma dan karka yi mai, dan karka keta dokar Allah, dan karka zalunci kanka, karka yi abin da Allah ya hana. To tun da buƙatar ka san wata mai alfarma, to ya za a yi ka san shi? Shi kuma Qur'anin tun daga nan suratul Tauba din da ya faɗa haka, bai sake magana akan watannin ba, balle ya ce maka ga masu alfarma, amma kuma Qur'ani ne ya ce maka akwai su, ya baka doka a cikin su. Don ka ce kai kawai Qur'ani kai yadda da shi, baka yadda da hadisai ba, to ya za ka gano su? Amma kaga wanda ya yadda da wannan ayat ta suratul Nahl aya ta 44, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas, ya yadda da wannan da ta yi umumi ma gaba ɗaya ta suratul Ibrahim aya ta 4, ba wani manzo da muka aiko illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahu, dan ya mutane bayani. Kaga shi yana ganin abinda Qur'ani ya zo da shi a dunkule, in yana neman tafsilin sa sai ya tafi ina, sai ya tafi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisan sa. Idan aka ce hadisi shine ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasafun khulqi aw khalqi, shine abin da aka jingina ma annabin rahama daraja da aminta Allah ya tabbata a gare shi, min qaulin na daga maganganun sa aka ce annabi ya ce. Yanzu in aka fi sawun maganar ta tabbata, to ya zama hadisi shi. Aw fi'lin ko aikinsa aka ce annabi ga yadda ya yi, in aka bi sawun maganar aka ga wanda ya faɗa ɗin ya cancanci ya faɗa ya rayu da shi, to sai hadisi ya aikinsa ya tabbata. Aw taqrir ko at-taqrir, abinda ake cewa at-taqrir shine a yi wani abu a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai bai ce da wanda ya ba me yasa, sai bai wa wanda ya ba magana, to shi shirinsa tabbatarwa ne, su tamfin ne, shine at-taqrir, ma'ana taqrir tabbatarwa, tabbatarwa su shine ayi abu a gabansa bai magana ba. Me yasa ayi abu a gabansa bai magana ba ya zama tabbatarwa? Saboda shi da kansa yake cewa babu wani annabi da Allah ya aiko, face haƙƙi ne na wajibi akan annabi ya sanar da al'ummarsa duk alkhairan da ya sani don su samu, haka ya sanar da al'ummarsa duk sharrin da ya sani don su guje shi. To kenan in za a yi abin da ba daidai ba a gaban annabi zai yi shiru, bayan haƙƙi ne na wajibi a kansa ya hana mutane abin da ba daidai ba. To kenan idan aka yi abu a gabansa kuma sai ya yi shiru, kenan wannan da yake nunawa daidai ne. To wannan shi yasa yana daga cikin abin da ke amsa ma'anar hadisi, a yi abu a gaban annabin rahama bai ce ta tafas ba balle a sauki. To haka shirinsa tabbatarwa ne, to taƙarir ɗinsa shi ma ana ƙillasa ba a cikin hadisi. Sai wasafin kulki abu na hudu, siffarsa ta ɗabi'a. Allah ya ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim, a dunkule kana kan ɗabi'u masu girma. To ɗabi'u duk ɗabi'u masu girma ka neme su ka riƙe don sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Allah ya ce la'ala khuluqin azim, isa sai zama mai gaskiya ne, as-sadiqul wa'dul amin, ko sai zama mai amana ne, amintacce ne, har tun a jahiliya suka sa masa muhammadul amin, muhammad amintacce, ya zama mai adalci ne, ya zama mai tausayi ne, ya zama mai jin kai ne, ya zama mai kyauta ne, ya zama mai sakin fuska ne, haka wannan duk akhlaq ne, kyawawan ɗabi'u ne. To Allah ne ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim. Aka tambaye matarsa Aisha radiyallahu ta'ala anha, aka ce meye halayensa, ta ce kana khuluquhu qur'an, ta ce ai shi ɗabi'unsa alqur'ani sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ya ce wanda yafi kowa soyuwa a wajena, ya fi kusanci da ni a filin alkiyama, ya ce a hasanukum khulqan, shi ne wanda ya fi ku kyawawan ɗabi'u. Ka gani Allah ta'ala ya ce fabima rahamatin minallahi linta lahu, ai saboda wata rahama ce da Allah ya gine ka a kanta, linta lahu, wannan sahaban naka sai ka zama kana sauƙaƙa musu mu'amala, suna jin daɗin zama da kai saboda wannan rahama ta ɗabi'un masu kyau ne. Allah ya ce walau kunta fazzan galizal qalbi, da ka zama fazzan mai gatsai-gatsai, galizal qalbi mai kaushin hali, Allah ya ce lam fadu min hawla, da ba su zauna tare da kai ba, da ba su kewaye ka ba, da sun watsi. Sai Allah ya ƙara tsora shi akan da ɗabi'un, ya ce fa'afu anhu, ka ci gaba da yi musu afuwa, wastaghfir lahu, idan sun saba ma Allah kuma ka nema musu yafiya a wajen Allah, washawuruhum fil amr, idan wani al'amari ya taso kai shawara da su, fa idza azamta fatawakkal ala Allah, ala bashi idan kai yanke zaka zartar da wani abu nan kuma ka dogara ga Allah, inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, Allah yana son masu dogaro a gare shi. Yahudawa idan suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai su ce masa salamu alayka, salamu alayka, yakan assalamu alayka, sai ce salamu alayka, mutuwa ta tabbata a gare ka. To haka Aisha sai ta fahimci haka, wata ran sun zo sun ce salamu alayka, ta ce wa alaikumus salamu wal la'ana, ce mutuwa da la'ana ta tabbata akan ku. Me annabi ya ce? Sai annabi ya ce ya Aisha kuni rafiqa, ki zama mai tausayi, ki zama mai saukin hali. Ta ce baka ji abin da suka ce maka ba? Ya ce na ji aini ma na ce wa alaika, mutum ya zo ya ce maka samu alaika, ce wa alaika, shi ke rayuka mai masa kayansa yau, kuma ni za a karɓi addu'a ta a kansu, su ba za a karɓi tasu a kaina ba. Ke ce mata tausayi baya shiga wani abu sai ya ƙawata shi, ba a zare tausayi a wani abu sai ya munana. To duk abu na hudu da muke magana a kansa shi ne cewa yana daga cikin abin da yake ɗaukan ma'anar hadisi, shi ne ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam, wasafin kulki. Abu na biyar na ƙarshe au khalqi, kuma siffarsa, za ce maka annabi ba dogo ba ne can-can, ba kakkaura ba ne can-can. To wannan siffar tasa ana kiransa wato hadisi. To waɗannan abubuwan guda biyar sun suke ɗaukan ma'anar hadisi, kuma su ne suke fassara alƙur'ani, ba yadda za a yi ƙur'ani ya fahimtu ba tare da su ba. To yanzu wanda ya yarda hadisi shi yake fassara alƙur'ani, kaga ya za a yi ya gano cewa wanne ne watanni hudu masu alfarma? Sai tafi hadisin, dama ya yarda hadisin. Kana tafiya hadisi sai ka samu a hajjin bankwana a ranar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi huduba, a huduba sai yake cewa ala ku saurara, inna zamana qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ardi haqiqa zamani ya zaga ya zago ya dawo kamar yadda yake tun lokacin da Allah ya halitta samai da ƙasa yana da yace wata shekara tana da watanni 12 kaga wannan qur'ani ya faɗa yace daga cikin shabin akwai hudu masu alfarma wannan qur'ani ya faɗa amma sai annabi kuma yayi bayanin da qur'ani bai ba shine ya bayyana hudun masu alfarmar yace shawwal zulqa'da zulhijja wa rajab mudhar allazi baina jumada wa sha'ban wannan sune hudu masu alfarma kaga wanda yake shi qur'ani babu hadisi bai da su kuma Allah ya faɗe su kuma ya sa doka a cikin su shi yasa wannan hanyar ba mai billewa bace hanya ce ta badama kuma za ka yi mamaki mutum ya ce bai yadda da bayanin annabi ba shi kuma ya zauna yake nasa to shi aka sakura alqur'ani ko shi iya qur'anin ayar kawai yake karantawa ya shiru shi balarabe ne bayani yake yi kai da kace wanda aka sakura ma ba a babu bayaninsa kala kato ne bayaninsa kai kuma ka zauna kake wa mutane naka kai asuwa dan wake a hotel saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabi shi zai wato bayanin addini so mai tafsirin manar yake cewa abin da ya saura wannan sunna ce ta bayyana haka min ba'di wasiyatin yusa biha wanda shi mamacin yayi wasiya da shi audainin ko wani bashi da yake rubutacce ko kuma aka tabbatar da shi bayan rasuwarsa gaira mubar amma ba tare da cutarwa ba a cikin wasiyarsa ko kuma a cikin baganar bashi din ai zalika alhaqu fil warasati yakunu min ba'di wasiyatin sahihatin wannan haƙin da za a bawa magada to ya zama fa duk bayan wasiya ce ingantacciyar wasiya yusi bi almayyitu wanda mamacin yayi wasiyar fi hayatihi a rayuwarsa amma gairu mudarrin ba mai cutarwa ba biha shine kaman yayi wasiya da abin da ya haura sulusi din wannan warasatahu ba zai cutar da magadansa ba wa haddada annabi sallallahu alaihi wa sallama alwasiyata aljaizata bi sulusi tarikati annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya iyakance wasiyar da ta halatta mamaci yayi shine da ɗaya bisa ukun tarika abinda zai bari wa qala wasulusu kathirun kama fi hadisi sa'ad almuttafaq alayhi kama yadda cikin hadisin sa'ad bin mu'az kenan fama zada ala sulusi duk abin da ya karu na wasiya akan sulusi fa huwa dirarun to wannan cutarwa ne la yasihu bai inganta ba wala yunfazu kuma ba za a zartar da wannan wasiya ba annabi ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu anna dirara haqiqa cutarwa fil wasiya min al kaba'ir yana daga cikin manyan zunubai ai idza qasada hu al musi idan wanda zai wasiyar yayi nufin ya cutar da ƴaƴansa wanda zai bayar wa dukiya to yana cikin kabira ya aikata kabira wa aidan min ba'di dainin sannan kuma bayan bashi sahihin hima bashin da ya tabbata ko a rubuce ko shaidu suka tabbatar da shi bayan mutuwarsa lam ya'qidhu almayyit fi hayatihi kada a kirkiro bashin da min mamacin bai yi shi ba a rayuwarsa a ce kawai dan ana so a cuci wato su yara aw yaqirru bihi fi hali sihhatihi ko kuma bai tabbatar da wannan bashin ba lokacin da yana da rayuwa li ajali mubarratin kawai an kashi ne dan cutar da alwarasati wato magada wasiyatan min Allah to abu wannan tsari ayi wannan abin da Allah ya tsara to dama wasiya ce daga Allah yusikum bizalika yake muku wasici da wannan wasiya minhu azza wa jalla fa hiya jadiratun bil iz'ani laha to ko ta cancanci azartar da ita a mai kauya ga wasiyar Allah wal amalu bi mujibiha ayi aiki da abin da wasiyar ta wajabta ayi aiki da shi wallahu dan shi fa Allah tabaraka wa ta'ala alimu da wanda ya bi da wanda bai bi ba da mai daidai da mara daidai ai ba baya sani alimun ne shi masani ne bi masalihikum da abin da ya dace da maslahakku wa manafi'ikum da abin da ya dace da amfanuwarku wa bi niyyatil musina kuma ya san niyyar masu wasiya minkum daga cikin ku ko mai kyau ko mara kyau kuma halimun mai juriya ne ai ta saba masa yana jiran ka inna rabbaka labil mirsad to zaka in ka saba ka ji dadi nan duniya to ka jira wahalar lahira dan ba ruwa ta sha bane yawa sai kai nadama yawma la tanfa'un nadamatu shi yasa Bahaushe yace abu doka a zauna lafiya kai wannan shine to al ayataini lataini sanaqifu alaiha alaihima to ayoyi guda biyu wanda kuma darasin yau akan su zai tsaya al yawma insha Allah tadammanata at targiba wat tarhiba sun kunshi targib kwaitarwa dan kaji kwaitarwa da aljanna ga wanda yayi yadda Allah yake so kenan wat tarhib tsoratarwa in kaji tsoratarwa ga wanda ya saki layi ya dawo ya hauka layi dan kar ya gamu da gamansa to wannan ayi zamu kwana akan su sun kunshi wannan targiban litsa'iina kwaitarwa ne ga masu da'a masu yin yadda Allah yake so almutamassilina li awamirillah wanda suke misalta umarnin Allah walmujtanibina li zawajirihi wanda suke nisantar ababan da Allah ya hana ya tsawatar wa takhwifan sun kunshi tsoratarwa su ayoyin lilmuqtadina ga ƴan ƙetare iyaka ƴan kin tsayawa inda aka tsayar da su ƴan san zuciya alladhina yattabi'una ahwa'ahum wanda suke bin soyayyen zuciyarsu liza saboda wannan ne lamma bayyana ta'ala ma sha'a min ahkamish shar'i lokacin da Allah ya yi bayanin abin da hikimarsa ta zartu na daga hukuncen shari'a din nan da muka ji wa hududud daini da kuma hududud din da ka'idojin addini ashara ila zalika bi qawlihi sai ishara zuwa ga wa'innan abubuwa da wannan aya ta 113-14 aran ma
tilka hududullah ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين
جزاكم الله خيرا الله تعالى يتي تلك وأن بيانا دك جكوك أوكا تندى كم فرقون سورة النساء أزوى إتكم وأن آية تشابه جو أتشاء أكثي الله حتى أمك سيتي تلك waɗannan hukunce-hukunce da ka ji hududullah iyakoki ne na Allah a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama haƙiƙa halal a bayyane take hadisin annu'man ibn bashir hadisi na 640 hadisi halal a bayyane take haram ma a bayyane take amma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas a tsakanin halal da haram akwai al'amura masu rikitarwa mafi yawan mutane ba su san su ba sai ce amma famanittar ash-shubuhat amma wanda duk ya guji rikitattun al'amura al'amura ne rikitattu da ka zo ka kasa gane musu sai baka sa kanka a ciki ba to duk wanda ya yi wannan albishirinsa faqad istabara al-dinihi wa irbihi ya kubutar da abu binasa ya kubutar da addininsa ba shi da matsala dan bai fada rikitattun al'amura ba sannan ya kubutar da mutuncinsa balle abin da bai san hukuncinsa ba wanda ya sani yake kallonsa da ba daidai ba amma wa man waqa fi shubuhati amma wanda ya zo ya tadda abin da bai gane masa ba kuma ya rufe idanu ya shige shi a haka kai tsaye zaka ce waqa fil haram ya afka haram kwatan kwatinsa annan zalla yace karra'iyar a haula al-hima kaman mai kiwo ne da yake kiwo akan iyaka ga gonar wane ga tawane ga iyakar gonakin shi kuma yace ba zai shiga tawanan ba ba zai shiga tawanan ba amma kan iyaka nan zai yi kiwo to ai ko dan adam sai a hankali bare dabba mallala yace yushaku an yarta a fihi ya san ma lokacin da zai yi kiwon a cikin gonan mutane ba dabbobi ba ne to haka wanda ya afkawa abin da bai sani ba shubha kenan to amma duk abin da ka sani halal ne ai baka da matsala akan sa duk abin da ka sani haram ne ai sai dai kai san zuciya ko wannan yake bayani akan wai lokacin shan ruwa daga wata jami'a yake cewa wai akwai shubuhat bayan an ce a gaggauta buɗe baki to amma akwai shubuhat ita shubuhat din minti nawa ka ware mata ni wannan ka'ida ma ban taɓa jin ta ba a duniyar malami ai kawai in ka ce abu halal ne ya tabbata halal baka da matsala a kansa in abu haram ne inda kake da matsala abin da baka gane masa ba shi ka kauce masa shi kuma wannan shine ka'idarsa ba wai kai ne zaka yi wani lokaci da zaka ba shubuha ba a'a Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu to mahallin shahid ɗin sai ne ya ce ala ku saurara فَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى كُسَنِي كُوَّنَ مِيَ مُلِكِي يَنَا دَئِيَاكَ سَنَا اللَّهِ يَتِي عَلَى كُسَوْرَى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ إِيَا كُوْكِنَ اللَّهِ سُونِي أَبَا بَنْدِ اللَّهِ يَحَرَمْتَ كَاكَ حُدُودِ اللَّهِ كَنَا تِلْكَ حُدُودِ اللَّهِ إِيَا كُوْكِنَ اللَّهِ سُونِي مَحَارِمَهُ أَبَا بَنْدِ يَحَرَمْتَ سَنَا اللَّهِ يَتَي عَلَى كُسَوْرَى وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً أَتِكِنْ جِكِي أَكْوَي وَتَ صُوكَ إِذَا صَلَحَتْ وَنَنْ صُوكَ تَجَارُ تَجِكِي صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ دُكَّنَنْ جِكِي يَجَارُ وَإِذَا فَسَدَتْ إِنْ أَكَ سَامَ أَكَسِي وَنَنْ صُوكَ تَبَاجِ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ دُكَّنْ جِكِي يَبَاجِ وَتَ صُوكَ تِي وَنَّا سيا نبرامة على وهي القلب وصورة على oka da take jiki in ta jari jikan jiki ya gyaru in ta baci jikan jiki ya baci ita ce zuciya ita zuciya ita ce headquarters zartarwa a jikin dan adam ma'ana in kaga yayi so har ya bayyana san an gane yana so to in ka bi sawun so din zaka samu daga zuciya ya taso in yayi ki har aka gane yana ki ya fusata aka fahimci fa baya so in ka bi sawun kiyayyar shi ma daga zuciya ne kenan zuciya ita ce headquarters zarkarwa kuma kaji in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta baci dukkan jiki ya baci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik Allah ya mai juya zukata ka tabbatar da zuciya ta akan addininka domin ga ta da wannan matsalar ga ta da juyawa hadisi imamu ahmad yace la qalbu ibnu adam ashaddu inqilaban min al qidr idza jtama'at galiyatun yace wallahi zuciyar dan adam tana da saurin juyawa sama da tukunya lokacin da take tafasa idan za ka da ce ai zuciya ce mai da fasa za ka ba haushi yana dunkule maka na sai ba ta da kashi eh ba mai mata burki ita sai dai nasu to saboda haka shi yasa duk ko duk wani gyaruwa za ka da an ce a mallaki zuciya a fi karfin zuciya to duk anan gyaruwa take amma aka biye wa zuciya fa to an barna ta yi kowa ya hau dokin zuciya to zai sauka a tashar nadama so wannan zuciya wannan tsoka ita ce alƙalbi ita ce wato zuciya to Allah ta'ala ya ce tilka hududullah wannan iyakokin Allah ne mai tafsirin manar ya ce al-isharatu fi qawlihi ta'ala tilka hududullah tatanawalu ahkamal lati zukirat duk sun game hukunce-hukuncen da aka ambata min awwali hazihi sura tun daga farkon wannan sura ila ma qabla hazihi al-aya har abin da zai biyo yake kafin wannan aya ai annahu ta'ala ja'ala tilkal ahkama hududan li a'malil mukallafina ya sanya wannan hukunce-hukunce sune iyakoki ga ayyukan wanda shari'a ta hau kansu yantahuna minha sune iyakansu ilaiha wala yajuzu lahum an yatajawazuha baya halatta su ketara su wa yata'addawha su ketare su su yi ta'addanci kenan wa hakaza jami'u ahkamihi fil ma'amurati ba kuma iya wannan hukuncen ba haka dukkanin hukuncen Allah na abin da ya umarni wal manhiyati da ababen da ya hana wa kaza al mubahati haka akan abubuwan da suka halatta fa innal ha hududan ko abu halal ne ai yana da haddi idza tajawazaha al mukallaf wa qa'a fil mahzur idan wanda shari'a ta hau kansa ya ketare haddi to ya fada ma abin da aka tsawatar fa qad qala azza wa jalla Allah ya ce wa kulu wa sharabu shi da sha ba halal bane amma sai ce wala tusrifu kuma aiko kaga a halal din kuma kana iya ketare iyaka sai ce kada ku yi israfi innahu dan yadda al'amarin yake la yuhibbul musrifina Allah baya san masu wuce gona da iri ومن يطع الله اما دوان ديما الله بييا ورسوله ده منزلته ابن كثير يتي اي فيها شنو انن عمرني ده هني فلم يزد بعض الموا بعض الورثه بي قارا ما وسو ماسو غادو ابن ده باناسو با ولم ينقص بعضا بي توي وسو ماسو غادو حقن سو با بهيله ووسيله تهنير وته هيله بل تركهم يبلسوا على حكم الله اكن wannan hukunci na Allah wa faridatahu wa qismatahu da abinda Allah ya wajabta a bayar da abinda Allah ya raba to wannan shine yayin Allah da manzansa biyayya Abdurrahman al-Sa'idi yake cewa yayin Allah da manzonsa biyayya bimtisali amrihima ta hanyar misalta umarnin Allah da manzo allazi a'azamuhu mafi girman umarnin Allah shine sa'atuhuma fit tauhidi yi musu biyayya kan tauhidi kadaita Allah kadaita Allah da ibada kadaita manzonsa da mutaba'a biyayya abun koyi saboda haka summa al-awamira alaktilafi darajatiha sannan umarni abin sa mabambanta matsayin su wajtinabi nahyihima kuma ya nisanci abin da Allah da manzo suka hana allazi a'azamuhu mafi girman abin da suka hana ashirku billah shirka da Allah inna shirka la zulmun azim summa al-ma'asi sannan ayyukan sabo alaktilafi tabaqatiha abin sa mabambanta matakan ayyukan sabo din to duk wanda yayi wa Allah da manzo sa biyayya a wannan yudkhiluhu jannatin zai shigar da shi aljannatai tajari min tahtiha al-anhar wanda koramu kike gudana a ƙarƙashin wannan wato aljannatai khalidina fiha idan suka shiga aljanna masu wannan sifa suna madawwama a cikin aljanna har abada wazalika kaje aljanna a ce ba hagu ba dama ba wuta ba aljanna al-fawzul azim to shine rabo mafi girma abin da ya fi aljanna ba ka samun sa sai ka zama dan aljanna so fara da neman aljanna me abin da ya fi aljanna shine ganin Allah ba mai ganin Allah sai dan aljanna so fara da neman aljanna Allah ya dace da allazi hasala bihin najatu wanda da wannan ne aka samu tsira min sukutihi daga fushinsa wa azabihi da azabarsa wal fawzu bi sawabihi aka rabauta da ladansa wa ridwanihi da yaddansa bin na'imil muqimi da ni'ima tabbatacciya allazi la yasifuhu alwasifuna irin ni'imar da masu sifanta ba zai sifanta ta ba aljanna haka yace hadith al-qudsi a'adattu li ibadiy as-salihin Allah yace nayi tattali gabayina salihai a cikin aljanna irin abinda mala ainur ra'at ido bai taba gani ba duk inda mai idan ya shiga ya fita a yawan shakatawa ya je Italy ya je Germany ya je Madina Makka ya je Cairo duk ya ga abubuwa masu kyau to sai da je aljanna ya ga abinda mala ainur ra'at ido bai taba gani ba wala uzunun sami'at kunne bai taba ji ba ko me kake ji ya maka dadi sai bawon Allah ne wata kira'a kake ji kana jin wannan kira'ar hankalinka ya kwanta ka dace dama Allah yake allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah dama masu imani hankalinsu na nutsuwa ya kwanta da ambaton Allah sai ce ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ah ko waka ce kai in ka ji wannan wakar shine kwanciyar hankalinka ah ko masoyi ne muryar masoyiya ko muryar masoyi shine ma karshen abin da za a ci ana bi da karshen abin da za a kwanta sai dai wayar ta fadi to ko me kake ji yayi maka dadi sai radda ka je aljanna kaga abinda kunnenka bai taba ji ba da Allah ya kure maka sifar aljanna sai ce wala khatara ala qalbi basharin a cikin aljanna akwai abinda tunanin dan adam ma bai taba darso shi ba dubi tunani da gudu da sauri yanzu nan duk in naga dama in na bada aiki da na ciki da nawa da kowa sai yayi kuma in ne rantsuwa ba ka fara ba sai ka ce mun kai ba zan yi rantsuwa yake kai eh an kuma kun yi musu ungwada kowa ya gano inda yake shan ruwa sai na nan ka je ko kaga tunani kenan dan da nan to duk wannan saurin na tunani kai ta tunani na abubuwa masu kyau ba marasa kyau ba to sai da ka je aljanna kaga abin da la khatara ala qalbi basharin tunanin dan adam bai taba darso shi ba kai ka san innal muttaqina mafaza lalle masu tsoron Allah suna da babban rabo Allah ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa ku yi takai zuwa ga neman wata gafara ta musamman daga wajen ubangijinku da wata aljanna fadinta kaman fadin sammai da kastai wa iddat an tattale ta ba dan su ko ba sai su masu tsoron Allah shine wannan dan ta'addan na Roma annabi ya aika masa ina kiranka zuwa ga aljanna fadinta kaman fadin sama da kasa sai turowa annabi ka ce aljanna fadinta kaman fadin sama da kasa to ina wuta take yanzu rashin hankalin da farko a nan aljanna a duniya take ko a lahira take to ya ana maganar lahira za ka dawo duniya daga an maka misali da duniyar kuma sai ka ce ina wuta take kaga yake nan ya mai da lahirar duniya to amma idan mutum wawa ne sai ka biyo masa inda ya biyo maka da ya faɗa haka insa annabi ya ce subhanallahi ku tambaye shi idza jaa al-lailu fa aina an-nahar in dare yayi ina yini yake a duniyar ma to ba magana ta kare ba to Allah ya ce wata aljanna ce fadinta kaman fadin sama da ƙasa sai ce o iddat an tattale ta ba don su kowa ba lil muttaqina sai don su masu tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya samu a cikin wato masu tsoron Allah to da ka jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da su waɗanda suka yi biyayya suka yi da'a to in ka ji biyayya fa dama sai ka hana kanka son zuciya wa amma man kafa maqama rabbih wa na'an nafta 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'a wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa ya hana kansa son rai to aljanna ce makoma amma man dagafa wanda ya ki tsayawa inda aka tsaye da shi ya dagawa wa asarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya kan rai bacin rai to fa innal jahima kaga shi jahima ce albishirin babu kyau to haka sai ka fi karfin zuciyarka sai ka samu aljanna yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kafa adalaja wa man adalaja balaga almanzila yace duk wanda yake jin tsoron dare ya masa sammako yake in kana so ka je da wuri ka fita da wuri ko bawushe yace wanda yake so ya je a lokacin da yake so to ya fita a lokacin da baya so amma idan kace shi lokacin da ga dama za ka fita to kaga dan can ka je lokacin da kake so bai taso ba shine man kafa adalaja wa man adalaja balaga almanzila dukko wanda ya sammako to zai kai gida da wuri sai annabi rama yace to ala ku saurara inna sil'ata llahi galiya kadarar Allah tsada ne da ita sai ce ala ku saurara inna sil'ata llahi aljanna kadarar Allah ita ce aljanna ina gane tsada aljanna yanzu duk faɗi tashin da kake a rayuwa ai kana yi ne dan ɗayan biyu ko dan kyautata rayuwarka ko dan ka kyautata rayuwar naka shi yasa ka kasa zama ka ajiye iyalai ne kake faɗi tashi dan ka sauke wajibinka a kana da iyaye ne kake faɗi tashi a kana da ƴan uwa ne ko yara ƙanana aka ban maka nauyin su yana kanka ka kasa zama su duk faɗi tashin ɗan adam ko dai dan ya kyautata rayuwarsa ne ko dai ya kyautata rayuwar wani nasa ba na uku ba dalili na uku to ina gane tsada aljanna ita wannan rayuwar da kake faɗi tashi domin ta ita kuma aljanna gaba ɗaya rayuwar zaka bayar in kana so ka same ta haka Allah ya ce a suratul tauba inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya yi ciniki da mu'minai in ka ji ciniki kuma zaka bayar kafin a baka aiko sai an yi canji ne a canji ne ciniki to Allah ya yi ciniki da mu'minai me yasa ya a wajen su anfusahum wa amwalahum su ba da rawukan su da dukiyarsu su kuma bi anna lahumul janna suna da aljanna kaga rayuwar da kake faɗi tashi domin ta ba za ka samu aljanna ba sai ka ba da ita yuqatiluna fi sabilillahi fayuqtaluna wa yuqtaluna fi yaqi na dauka addinin Allah su kashe a kashe su amma ba su aljanna in sun tsaya akan wannan layi wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an alqawli ne na gaskiya a cikin at-taura da injili da alquran kuma wa'adallahu la yukhlifu Allahu mi'ad Allah baya wato warware alqawli so abinda yake cikin aljanna la yasfuhu al-wasifun ba wani mai siffantawa da yake siffanta maka shi yasa qur'ani ma ya ƙara dunkule maka wannan magana ta hadisul qudsi shi qur'ani kawai ta yi wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun duk abinda zai take bukata a cikin aljanna akwai duk abinda hankali zai kwanta da shi a cikin aljanna akwai kuma inda aljanna ta fi duniya ita ni'imar duniya ka samu kana kaffa kaffa kar ta kare ka shiga uku ka samu miliyan goma ka fara biyan bukatu da biyan bashi da sayan abin da babu kaga an dawo biyar to an raba kenan ana nan ta dawo uku to daga nan da ta dawo biyu ko kuma yanzu ka fara tunanin to fa za a shiga uku in wasu ba su zo ba to ita ni'imar duniya in ka same ta kana kaffa kaffa kar ta kare ka shiga uku amma ita aljanna sai Allah ya ce wa antum fiha khalidun in kun shiga kuna madawama ba ranar fita ba ranar karewa ita ko bukata aljanna jiran bukatar ka ake ba kai ne bukatar ta taso ba kake neman ya za a yi a'a kai bukatar ta ka kawai ake jira a aljanna to antum fiha khalidun ayar mu ta karshe Allah ya ce wa man ya'sullaha to yan aka fi kuma yanzu mun ji targibi dama to duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu da manzansa wa yata'adda hududahu, ya ƙetara iyakokin Allah da manzo, to yadkhilhu naran, Allah zai shigar da shi wuta. Naran, wata irin wuta, wata aljanna da muka yi bayani da Allah ya halicci aljanna ya shirya ta, ya ce mala'ika Jibril ya je ya ga aljanna, da mala'ika Jibril ya je ya ga aljanna ya dawo sai ya ce wa Allah, ba wanda zai ga aljanna ko ya ji labarin aljanna sai ya yi burin ya zama ɗaya daga cikin ƴaƴanta. Haka wuta ma da aka shirya mata azaba ba irin wadda babu, aka ce ya je ya gani, da ya je ya gani da ya dawo sai ya ce Allah, ba wanda zai ga wuta ko ya ji labarin wuta sai ya yi ƙoƙarin ya nemi tsayi daga shiga wuta. To kuma duk wanda ya saba ma Allah ya baro wancan layin na farko na biyayya ga Allah, to yudkhilhu nara, zai shiga da shi wuta. Wa man ya'ti Allah wa rasulahu, kaga kenan Allah da manzo biyayya ake musu. Kuma man yudi ar-rasula faqad ata Allah, duk wanda ya manzon biyayya to Allah yayi wa, dan Allah ne ya turo shi, shi yace abin shi. Wa ma atakum ar-rasulu faqzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, abinda manzo ya zo muku da shi ku rike, abinda ya hane ku a shirin ku. Sannan wanda suke saba umarninsa duk tsoron an tafi bahun fitnatu, wata fitna ta zame su nan duniya ko azabun alimu a lahira. To saboda haka shi Allah da manzo wato biyayya ake musu, duk wanda ya saba musu. Wa yata'adda hududahu, ya ƙetare iyakokin Allah, yudkhilhu naran, Allah zai shigar da shi wuta, khalidan fiha, zai dawwama a cikin wutar, walahu azabun muhin, azaba ta wulaƙanci, muhin kenan, Allah ya kiyaye. Ibn Kathir yake cewa likaunihi gaira ma hakama gayyara ma hakama Allah bihi, domin wanda ya saba Allah kenan ya canja abinda Allah ya hukunci da shi. Wa dadallaha, ya kishiyanci Allah fi hukumihi, Allah ya yi nasa shi ma ya yi nasa, yanzu ya zama opposition na Allah kenan, shine dadallaha. Wa hadha innama yasdiru an adami ridha bima qasama Allah, to wanda ya zo canja harkar gado, to wannan ya samu ne saboda kin yaddarsa da abinda Allah ya raba. Wa hakama bihi, yayi hukunci da shi. Wali hadha, saboda haka yujazihi bil ihanati, Allah zai masa sakayya da wannan wulakanci, fil azabi al alimi, a cikin wato azaba mai radadi, al muqimi, kuma azaba da wamammiya. Wannan shine karshen darasin mu na yau. Abin da makaranta daidai muka fassara da cewa ce daga Allah, abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni. Wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladin hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi akthar sallallahu musliman kaseera ban tani ba kura tambaya. Allah, muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka madaukaka, Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su, Allah ka biya mana. Marasa lafiya na gida da asibitoci na kan hanya, Allah ka san su, ka san wahalar da suka sha, Allah ka sa kafara ce, Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da lafiyar, Allah ka inganta mana ita, Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka bamu. Mata yi da suke zuwa su fama da tarbiyya, Allah ka tallabe su, Allah ka tarbabe su. Wanda suke da yara suke nema su kan gare, Allah ka shirya mana da su, Allah ka ɗora mana su akan layi na gaskiya. Mata yanda ba su da aure su da niyyar yin aure, Allah ka ba su halin yin aure, ka ba su mazaje na gari. Mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari, Allah ka ba su halin yin aure, ka ba su mataye na gari. Waɗanda muke da iyalan, Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba. ‘Yan kasuwar mu, Allah ka sanya albarka cikin kasuwancinsu, Allah ka kame hannayensu gaban riba. Ma’aikatan mu, Allah ka sanya albarka cikin ayyukansu, Allah ka kame hannayensu gaban haramu. Ɗaliban mu, Allah ka ba mu ilimi na tsoronka, Allah ka ba mu ilimi na makarantar tafiyar mu aljanna. Waɗanda sun ga mu gidan gaskiya da imani, Allah ka kai rahama kabarinsu, Allah ka yafe musu kurakuransu, Allah ka ba mu guzurin tare da su ya rabbal alamin, ya man huwa ala kulli shay'in qadir. Alkhairan da cikin wannan wata, Allah ka tabbatar mana. Addu'o'in mu, Allah ka karba mana. Addu'o'in mu, Allah ka karba mana. Allah ka sa mu cikin ƴancantun bayinka a wannan wata, bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya man huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya sami addu'a, ya mujibud du'a. Allahumma ya sami addu'a, ya mujibud du'a. Allahumma hadha ad-du'a wa alayka al-ijaba. Allahumma hadha ad-du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tukulan. ولا حول ولا قوه الا بك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.